Masu sauraro assalamu alaikum. A yau zamu duba batun ne na gwamnatin tarayyar Najeriya mai suna N-Power dake da zumar samar wa matasa aikin yi a sassan kasar daban-daban. Kuma a zuwaran ina tare da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum, akwai Alhaji Al-Amin Chiroma da kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe. Alhaji Umar, in zan fara daga gare ka, shi wannan shiri na N-Power da gwamnatin tarayya ta bullo da shi, wanda kuma yau da an dauki yan kwanaki ana aiwatar da shi, a gaba ɗayansa ya zaka asasa shirin?
To a alal hakika, idan muka kalli shirin baki ɗayansa, zamu iya cewa shiri ne wanda yake mai kyau, wanda aka yi hangen nesa wajen samar wa matasa aikin, wanda kuma galibi abin da ke addabar kasar kenan, rashin aiki musamman ga matasan mu. To amma yadda ake gudanar da ayyukan kuma shine abin damuwa, domin bisa ga rahotannin da muke samu, gaskiya akwai kurakurai nan da can da yawa da suka yi wa shirin diramikiya, wanda kuma ga alama ba a dauko ma hanya, duk da ana ta korafe-korafe akan shirin, amma ba hukumomi ba su dauko hanyar da za a gyara dan ya zama an daidaita wannan al'amari ba. Galibin ana maganar rashin aikin yi, matasan mu na arewacin Najeriya ne suke kwana ciki, domin mu ne muke da wannan dumbin marasa aikin yi. Amma ko yaushe idan ka dubi yanzu mutanen da ake gaya mana cewa musamman a jihata ta Gombe, in ka rika ganin sunayen mutane, wato an bari an yi mana cushe a ciki, ko da shike kuma idan aka yi tabarawo dole a yi ta mabisawa. Wani lokacin kuma mutanen mu suna da kasala, ana ta tallata shiri a radio, a television, a jarida, sai ka ga mun yi watsi, to sai wanda shi bai abin nan ba zai yi tattaki ya zo ya cike gurbin, kai kuma ga abin haƙofar gidanka baka fito ba. To ya kamata gaskiya mutane mu na arewa mu farka, duk abin da muka gani mu yi hobba samu aiwatar da shi.
Alhaji Al-Amin Chiroma, na san ka yi rubuce-rubuce da dama a jaridu dangane da wannan shirin N-Power, a gaba ɗayansa ya kake kallon shirin?
To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda Malam Umar ya fara shimfiɗa a wannan shiri, abinda zan fara da cewa, na farko, idan ka kalli kudurorin wannan gwamnati kowane bangare ka duba, sai ka ga kamar abin nan da ake cewa koyon keken ƙato, wato keke ya ji jiki, ƙato ya ji jiki. A lokacin da aka fito da wannan shiri na N-Power, da aka kalli al'amarin daki-daki, musamman da suka fito da wasu ka'idoji guda bakwai waɗanda suka haɗa da, na farko, za a yi abin ne domin amfanin 'yan ƙasa waɗanda ba su da aiki, na biyu, suka bayyana cewa wannan shirin ba shi da alaƙa da siyasa ko ɓangaranci ko addini, na uku, suka kawo wata ka'ida kuma, duk wani ƙorafi da wasu mutane suke da shi, to ƙofar su buɗe take su kai ga mahukunta wannan shiri. Sannan na huɗu, suka ƙara kawo wata ka'ida wadda take ita ce ma daidai a demokradiyyance, cewa duk abin da za su yi shi ne a bayyane, ma'ana za su yada a kafafen yada labarai, jaridu, gidajen radio, television da sauransu. Har ila yau kuma suka ce shiri ne da babu, zai zama shi ne mafi sauki, da duk inda kake za ka iya zuwa ka nemi aiki kuma ka samu ba tare da kosisi ba. To amma idan aka dawo a shafi na farko na fara shirye-shiryen, aka fara samun abinda Malam Umar yake cewa coge a ciki, in ba haka ba me ya hada Adewale da Gombe, ko kuma me ya hada Peter da Damaturu? To duk zaka ga an dauki irin abin, ana irin rike mun dana inda kinaka, a tafi a dawo. Aka koma misali kamar abin da ya faru a wasu jihohi, zaka tarar hatta kudi kana son aiki, an ce za a bada, za a fara ware matasa 200,000 a Najeriya a rika biyan su 30,000. Idan an yi haka abu ne mai kyau, amma kafin ka samu application ka iya shiga ka rubuta sunanka, ka kashe kusan 15,000. To me akai abun nan kenan da ake cewa ɗakunce uwa kunce. To saboda haka har yanzu wannan shiri kuduri ne mai kyau, amma ita gwamnati bata dora alhakin gudanar da wannan kudurin ga waɗanda suka san abin da suke yi ba.
Alhaji Umar Gombe, kaji batutun da shi Al-Amin Chiroma ya taso da su, idan muka duba a waɗannan maganganu, a ina matsalar take?
Gaskiya matsalar ta danganta, yanzu kamar idan muka duba nauyin da ke tattare da ofishin mataimakin shugaban kasa. Zamu ga akwai waɗansu abubuwan da bai dace kuma a sake dora masa ba. Kila ba zai iya abin din su ba. Yanzu kamar misali shine fa jagorar tafiyar da committee tattalin arzikin Najeriya duka. Sannan kuma an sake daukan wannan shiri gaba daya an ce shine zai aiwatar. Kaga akwai matsala. Ya kamata a rage a samu wani mutum maras larura da yawa kuma mai gaskiya da adalci wanda zai iya tabo ya san duka bangarori shida na Najeriya.
Eh to amma baka jin da yake ana ganin kamar shi oshi banji mutum ne mai gaskiya watakila kwadon wani aka washe wannan amana.
To ai gaskiyar shine ko addini yace duk abin da zaka yi fara da makusantanka. Duk gaskiyar mutum abin da zai yi kenan. Ya kawo mutanansa a farko kafin ya nemi wani. Kaga idan aka tafi a irin haka dama galibi mu yawancin kabilun kudancin Najeriya sun fi mu kishi. To za ka ga sun cika nasu kafin su kawo wannan nesa idan a haka za a
eh to amma Jumar ai wannan abu ne na kasa gaba ɗaya ba wai na Arewa bane abin ne magana ne fake ta Najeriya gaba ɗaya
eh to abinda kuma nake dubawa yanzu ina wannan hukumar ta Federal Character Commission take har ake irin waɗannan kaga me yake aikin ta kaga bata shigowa ciki ta daidaita yadda al'amuran suke sai ya zanto in ka dauko mutun daga shi koyo shi dan Arewa adalcin ne kawai yake kalla a ransa. Amma galibi gaskiya waɗansu bangalorin ba adalci suke duba ba yaya tukunna mu za su shiga kafin wani ya shigo. To in za a yi tafiya a haka gaskiya kaga gwamnatin nan ba ta da isasshen lokaci har da za ta rika saibi ko tana jan kafa akan aiwatar da abin da ya dace dan talaka ya ga amfanin ta a 2019.
Alhaji Alamin yi min taliki akan wannan magana ta Umar Gombe.
To wato Alhaji Hassan duk magana fa iri ɗaya ce. Kaga ana maganar amana abinda ake yi a dora bisa amana. Maganar da Malam Umar ya faɗa magana ce da ya kamata shi shugaban ƙasa ko kuma ita fadar shugaban ƙasa ta zauna ta dauki wannan alhakin ta bawa mutumin da aka san ba shi da wasu ayyuka daban a kansa. Ba zai taba yiwuwa kai ne shugaban hukumar farfado da tattalin arziki na ƙasa baki ɗaya wanda shine kusan kashin bayan harkar da halin da ƙasar nan ke ciki a yau. Sannan kuma a dauki wani bangare kuma na mutum ba mutum ɗaya ba matashi sama da 200,000 a ce ka bi dullungu da sako don ka samar masa aikin yi. So kaga wannan abu ne da wato unfortunately mu mutanen mu a Arewa a duk lokacin da ka fito a wannan gwamnatin da su ta yi alkawarin za ta kawo canji ta kasa yi har yanzu idan ka fito kana kokarin nuna mata gafa abin da ya kamata ta yi sai a dauke ka dan adawa. To idan kuma babu adawa eh a tafi a haka idan ba adawa ai ba za a yi aiki ba. Gaskiyar magana ita ce an zo da shiri mai kyau amma shirin nan bai samu ma'aikata ba. Misali yanzu ana son kai kulliya jikinka da dauda baka yi wanka ba sai aka baka kaya sababbi aka ce ka saka kila ma a baka turare ka wulula ka tashi ka tafi. To idan ka tafi rana ta dake ka na tabbatar wanda ke kusa da kai dole ya baka waje. To abinda ake yi kenan so ake dai da karfi da yaji sai an ruda mutane an ruda talakawa sun yadda cewa wannan gwamnatin ta yi abinda ake yi tana da kudiri amma bata iya dora alhakin gudanar da wannan kudirin ga inda ya dace ba. Abu na farko da ya kamata su yi shine wayar da kai akan wannan shirin ba su yi ba. Yanzu zaka tare gaba ɗaya kasar nan maganar da Malam Umar yake faɗi shine ko an ki ko an so matasan Arewa sun fi kai sun haɗe matasan kudancin Najeriya da wasu ƙasashen Afirka saboda yawansu kuma mu ne din nan muke da yawancin matasan da suka kare saka abin nan university ba su da aikin yi wasu sun gama jami'o'i abin nan kwalejoji na ilimi daban-daban a ciki da wajen Najeriya suna zaune babu aiki. Zaka ga mutum injiniya ne ya koma yana shu China. Zaka ga mutum ya ji ya karanci wani fanni daban na likitanci sai ka same shi yana aikin jarida. Duk wannan abubuwan suna faruwa ne saboda al'amarin gabaki ɗaya ba a dora shi inda ya dace. Ka gani? To don haka abin da ya kamata ita gwamnati ta yi shine ta dawo. Har yanzu akwai lokaci, yanzu tana harin shekara biyu, ta dawo ta gaya kanta gaskiya eh muna da kudurori. Tabbas shugaba Buhari ya fito da kudurori da daman gaske yana nufin kasar nan da alheri. To amma ne su waye za su taya shi wannan aikin? Shi kadai ba zai iya ba. Nan yana yaki da cin hanci da rashawa, can yana tafiye-tafiye yana nemo waɗanda za su zuba jari a ƙasa, can yana fama da 'yan cikin gida rikicin cikin gida ma tukunna. nan yana fama da harkar tsaro, can yana fama da masu fasa bututun mai. To kaga duk waɗannan ayyuka ne da dole abinda Najeriya take bukata kenan. Shi kuma dan Najeriya fa abinda ya dauka daga ranar da aka rantsar da Buhari ran 29 ga Mayu 2015 washe gari ran 30 yaga kawai komai ya zama abu daidai. To dan haka kaga kenan kai da ka san ga yanayin psyche ko kuma kwakwalwar mutanen da kake mulki, to bai kamata kuma ka dauki waɗanda ka tabbatar ba za su iya wannan abun ba, ka dora musu kawai ka kau da kanka ba. Wannan harka ta n power an dora ta ne akan tsantsan kishin ƙasa banda siyasa ciki, babu bangaranci a ciki banda nuna addini. To amma duk waɗannan abubuwa shikashikai ne na wannan aikin a yanzu. To me aka yi kenan
Alhaji Umar Gombe? Idan muka duba sharhin da Sheikh Al-Amin ya mana, ina son ka magana akan manyan matsalolin wannan shirin, manya wanda kake ganin za su yi tarnaki ga samun nasarar shirin.
To dama dai lalle shirin na bukatan garan bawul. To kuma tunda ka tambaye ni akan sa, zan iya cewa babban matsalar tafiyar da wannan shiri na N Power shine garan bawul, a canza tsarin baki dayan sa wajen kawo jagororin da suka dace su yi aiki. Sannan na farko kuma wayar da kan jama'a. Gaskiya mutanen mu na arewa har yanzu ba su san ma me ake ciki ba. To a bari tukuna kafin a wayar da kan mutane su fahimci ga muhimmancin shirin, ga yadda ake yin sa, ga inda za su iya zuwa su yi register da sauransu. So sannan abu na uku shine kasafi, kamar menene ake
rabadade,
yawa ya zama an saka tsarin rabadade a ciki. Kowace karamar hukuma ta jiha ta san an yi wannan shiri da ita. So ina ganin rashin irin waɗannan adalci din ne sai kaga ga waɗanda suke marasa aikin ba su abin ya shafa ba, ya shafi masu wato yan lele. Sai kaga irin haka matasan namu sun fantsama cikin ayyukan ta'addanci.
Haji Umar, jiya mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amarin yau da kullum wanda yake gaya mana cewa shi ya san yaran da ma'aikatan gwamnati ne ma a jihohinsu, amma kuma su ma su shiga cikin wannan shirin har yanzu. Wannan daidai ne?
Yawa, to kaga wannan shi ma babban matsala ce ta kamar mu ce ghost worker. To wannan kaga ma ya saba mutum ma'aikata na bogi, yawa ga inda yake aiki kuma saboda shi dan lele ne yana da wani a gindin murhu an sake bashi wani aiki. Sai ka taras a karamar hukuma mutum yana da aiki har kala biyar daban-daban a wata yana karban albashi. To kaga dole sai gwamnati ta shiga, gaskiya ta yi tankaɗe da raya cikin wannan.
Alhaji Al-Amin, akwai kuma wani ƙarin koke da ake cewar siyasa na taka rawa wurin samun wannan aiki na N Power. Ma'ana wannan cewar 'yan siyasa sun cika yaransu da a cikin wannan shirin. A matsayinka na dan jarida da kake bin diddigin al'amuran yau da kullum a Najeriya, ban san ko kai ma ka ci karo da irin wannan korafi ba.
Wannan korafi shine kusan abinda yake nema ya tarwatsa wannan shiri. Kaga kamar maganar da Malam Umar ya faɗi ta ƙarshe, an zo ita gwamnati a farko kafin ta fara wannan abu sai ta ɗauki alƙaluma. Kowace jiha an san akwai matasa, za a san matashi nawa ne a cikin garin Damaturu, za a san matashi nawa ne a cikin garin Kano, za a san haka a Kaduna, za a san haka a Jos, Adamawa, Taraba, ko ina, ko ba haka ba. Wannan abu ne mai sauki, idan ma ba a sani ba an san makarantun da aka yi, an san waɗanda ba su da aiki. To amma sai abun mamaki, ni ina aiki a local government, ina koyarwa a ƙarƙashin ƙaramar hukumar hukumata. To sai ga wata dama ta samu, sai ka ga shi dan majalisar shiya ta, saboda yana son ya burge ni, ya san ni ne zan iya faɗa wa mutane cewa yana aiki, sai zo ya same ni, wani ai ka bar wannan aikin, ga wani aiki nan ka zo ka shiga. Wanda kuma ba saboda su aka yi ba, an tsara wannan N Power din nan ne saboda waɗannan uwanmu da ke zaune yanzu haka. In ka je waɗannan garuruwa, musamman mu can wajejen mu a gabas, zaka ga har yanzu karfe 9 na safe zaka ga matashi mai karfi a jika wanda gashi yayi karatu amma ba aikin yi, sai a shimfiɗa tabarma a ƙarƙashin bishiya a zauna ana hira, sai an kira sallah ko kuma wata larura ta samu, sannan a watsi. An san su waɗannan, za a bi unguwa ta nan ne mai dakaci da mai unguwa zai aiki, a unguwar ka mutum nawa ne. To saboda haka mun ci karo da waɗannan abubuwan, har ma muke fargaban bugawa a jaridu, saboda da zarar ka fara wannan irin waɗannan maganganu, wani ma sai ya kira ka gaya ma magana, wani kuma ya ma barazana cewa ka zagi Buhari. Shin idan shi shugaba Buhari ba nawa bane, dan yana abu ai bazan damu ba amma saboda ina jin cewa yes na yadda da ayyukan da yake su idan yayi abin da ba daidai ba dole in fito in ga ya masa domin ba zai taba zama kamar yanda ka faɗa Allah musuru ba zai taba zama ko ina yana nan ba wannan Allah ne kadai yake wannan to tunda ko baya inda nake ni ne wakilin sa abu a shikenan idan na fito na ce ma Buhari wani kaza guri kaza da ake yi ana tafka kurakure ana sanya siyasa ciki yan siyasan nan sun shigo wanda ni nike ganin ya kamata nan gaba kafin a dauki yan siyasa ko da sun ci zabe to akai su aje likitan kokolwa ya auna su idan mahaukata ne aje su gefe guda in ka zo da karin hula ka zo ka raba wa mutane a unguwarku kace kowa ya saka sai ka ga ana cewa maina kaina 2016 to duk waɗannan abubuwa a rage su to an ji ba ai ba su the same mutanen da aka zauna aka wannan tsari da su da sun koma sai su je su hada mutanen su ku ne nawa ku zo muna so ku ci ko wannan empower din kaza kaza kuma suna da aiki shugaba Buhari ko kuma ita gwamnati gaskiya ta koma ta dawo akwai ragowar shekara biyu a shekara biyu nan za a iya abubuwan da shi talaka zai ce alhamdulillah amma wallahi duk talakan da ka samu ordinarily yanzu yana zauni gida zai ce maka shi bai san ma meye gwamnati take ciki ba musamman anan babu wayarwa Federal Culture Commission din da Malam Umar ya faɗa wallahi ita ma tana da haƙƙi a cikin wannan abu wannan shine magana
Umar a ƙarshe ana cewa wanki ya ƙare saura dauraya rufe min wannan shiri
to babban abin da dai zan ce game da rufe wannan shiri din Alhaji Al-Amin Ciro mai riga ya faɗa lallai gwamnatin da kake kishinta ita kake yi wa nuni da kurakuranta dan ta gyara to dan haka dai wannan al'amari din gaskiya ya ta'allaka ne baki ɗayan sa akan gyara akwai manufofi kyawawan manufofi tattare da shugaba Muhammadu Buhari to amma wajen aiwatar da su din ne ya kamata lallai gwamnatin ta farka ta saka abubuwa inda suke
a madadin shi Alhaji Al-Amin Ciro ma da kuma Alhaji Umar Muhammad Gombe Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ma salam.